بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren biyu ga watan rabiul akhir hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1441 daidai da 28 ga watan November shekara miladiya ta 2019 wannan shine darasi na 23 daga cikin jerin gerdarsa daga littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya walafar shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Ibn Taymiyyah ya rusu ne a shekara ta 728 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi yana karantar da tafarkin musulunci ne game da tsarin shugabanci da gudanarwa Allah ya saka mu sha alkhair zamu tashi ne a inda malam yace faslun القوة في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره وقوته على نفسه بالحلم والصبر كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ما لا يتي القوة فصل قوة قبع ما لا يتي القوة في الولايات abunda ake ta magana akan shi na ƙarfi da ake bukata game da wanda zai jibinci shugabanci to wannan ƙarfin yana zuwa ne tajma'u quwwatan mar'i fi nafsi ya hado da ƙarfin da mutum yake da shi akan kansa wa quwwatahu ala ghairi da ƙarfin da mutum yake da shi akan waninsa fa quwwatuhu ala nafsi ta yaya mutum zai zama yana da ƙarfi akan kansa بالحلم والصبر تاني الحلم وانا لا كرد شدا كسرى كنا دم عن الحلم ودشيني ضبط النفس الاناتو كوكما الاقل حنكن نتوى ايا غدا ند كنكا ايا مانجن انفشنك دا موكا دا تكيشنكا dama alhilmu yana dauka wannan ma'anoni ko dai hankali kamar da Allah yake cewa am ta'muruhum ahlamuhum bihadha ay am ta'muruhum uquluhum hankalin su ne ga musu si wannan yana kuma daukan ma'ana al'anatu wa dhabt an-nafs natsuwa da sanin ya kamata da ana cewa mai irin wannan hadin ana ce mishi alhalim natsatsan mutum mai hankali wanda ya san ciwon kansa to shine hanya ta farko da mutum ke iya samun ya iya managing din kansa wannan alama yana da ƙarfi ke kamar ruwaya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar da aka hakaito aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa laysa shadidu bisura'a tsanani wani a ce mishi mai tsanani ne kakkarfa ne isashe ne ba hakan tana samuwa bane bisura ati da iya kwashe kafan mutane da iya kayar da mutane a fada wannan lafazin haka ake kanta shi da sura a sadun da damma ra'un da fataha domin kana karanta shi akasin haka zai bada ma'ana akasi in ka ce as-sura da dauri akan sadun ya zama ma'anar shi akasin wannan ma'anar ne wato wanda shi ake kayarwa shine as-sur'a as-sura da fata wanda ke kayarwa ina fata mun gane haka ke kan da shi kamar da Ibn Hajar da sauran malamai suke doctor shi cewa ana yin shi ana saka mishi damma sannan fata kamar da ake cewa khudu'a khudu'a da duha duhaka khudu'a da duhaka amma an kace sur'a kai dauri to ya zama alladhi yasra'uhu ghayruhu wanda wani ke iya kada shi malamai suka ce wannan hadisin yana nuni zuwa ga falalar mujahadatun nafs fadalar mutun ya iya yakan munanan dabi'un kansa wanda kuma ba wanda sai ce bai da wannan dabi'un munana kamar da Allah ya fada baki annabi Yusufa kuma ubarriqu nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i to wannan shine dabi'an annafs ammara bisu kowanne dan adam yana da wannan dabi'a ko wata dabi'a wacce take mummuna tuna da gaskiya abu mai falala shine ka iya kokari ka gitse wannan dabi'a sawa'u misali rowa ne bunun kufarci ne hasada ƙarya keta gaba san kai sha'awar barna rashin mutunci saurin fushi da ire-iren su waɗannan dabi'uwan da dan adam in baka da wata kana da wata sai daga cikin falala ka iya ya ka zuce ka kamar da ita kan dabi'a mai kyau kamar da annabi ke cewa innamal hilmu bitahallumi shi halin hakuri da mutunci da sanin ya kamata koyan sa ake bitahallumi zaka takurawa kanka ne kai akwai wanda ake suke da dabi'a jabaliya haka suke amma zaka iya riyada zaka iya horar da zuciyarka da tunaninka sai ka koyi halin kirki ina fata mun gane wannan wa innamash shadidu alladhi yamliku nafsuhu indal ghadab annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace wa innama kadai yadda abun yake alqawiyyu wanda yake mai girma ko ash-shadid wanda yake mai tsanani shine alladhi yamliku nafsuhu indal ghadab wanda yake iya mallakar rayuwarsa yake iya sarrafa kansa sa'ad da ya fushi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi daga cikin fiqhun sa mai matukar armashi sai kawo wannan hadisi yace babul hadari min al-ghadab babun da ke bayani akan jan kunni tsoratarwa game da fushi kamar ka ce fushi din nan wani sako ne mummuna kuma haka abin yake wato kaman shan giya ne ko zina ko ƙarya ko gulma kaga irin sunne zaka ji ana cewa babul hadari min al-ghiba babul hadari min an-namima to haka kuma babul hadari min al-ghadab ya fara kawo ayoyi da Allah yake cewa alladhina yastanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha wa idha ma ghadibuhum menene ma hum yunzarun ko wa idha ma ghadibu hum yaghfirun na'am jazakumullahu khair wa idha ma ghadibuhum yaghfirun Allah ya yabo bayan Allah na kware cewa sune wanda suke guje ma munanan sabo da alfasha wa idha ma ghadibu kuma idan sun mai fushi ya gafiru da sai su yafa abin da aka musu ba za su rama da laifin da aka musu ba yana nuni zuwa ga falalar waɗanda suke iya haƙuri idan sun yi fushi da kuma faɗin Allah alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiba haka waɗanda suke ciyarwa a goye da asarari kuma suke iya gintse fushinsu shi ma wannan falala ce da wasiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma wannan bawan daga cikin wani bawan Allah daga cikin sahabbai ne dinga ci mishi ya rasulullahi ausini manzo Allah ya ci mishi la taghdab a cikin riwaya Tirmidhi yana cewa kamun wasiya da abin da bazan ba wani abu ne mai yawa ba amma zai kawo mana alkhairi mai yawa aka ce faraddadaha mirara yayi ta maimaita masa saboda shi mutumin tsammanin sa manzo Allah yana ce mishi ne kai hakuri zan zo in maka wasiyar ka dan jira ni shi kuma annabi yana mishi iya ka wasiyar kenan wannan iya daga cikin hadisai na Jawami'ul Kalim da aka Imam An-Nawawi ya kawo shi a cikin littafin sa Arba'una Haditha fi Jawami'ul Kalim wanda malamai sun fassara me yake nufi da la taghdab din ta fuska biyu ko dai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine kayi kokari ka koya ma kanka dabi'u kyawawa wanda za su nisantar da kai daga yawan fushi ko saurin fushi ko kuma ma'anarsa shine in aka baka fushi din aka fusata ka fusata to kada kai aiki da abin da fushi ke janyowa dan uwa masu albarka shi kanshi fushi jama'a yanzu a zamanance ma ana kallon fushi ne a matsayin wata disorder a psychology wato wata wata ƴar karamar hauka ko wata rashin lafiya a cikin psychology a cikin dan adantaka daka akwai masana da masu bincike da masu nazari wanda suke bincike akan fushi din da yake magani shi saboda irin matsalolin da yake jawo ka je ka ga rubuce-rubucen da aka yi akan abubuwan da fushi yake jawowa tun daga misali fushi na iya kuntata maka zuciya ya sa maka hikiru da gaba da kunci a ranka ka ji ba ka son ganin mutane saboda kana jin haushin su fushi na iya jawo maka cututtuka iri daban-daban kai hatta ma fushi kamar da bawashi ke cewa mutum a ce ya haɗi zuciya ya mutu da gaske ne ana haɗiyan zuciya ma'ana fushi na gintsa mutum sai kawai jini ya hau mushi jini ne kawai zai tafarfasa domin dama suka ce asalin fushi shine wato tafarfasan jini da yake hau ma mutum a cikin kirjinsa ya toshe masa kirji sai ya sa zuciyar shi ta kumbura ta cika ramin inda aka aje zuciyar shikenan idan ya zo da karar kwana kawai sai ya mutu da haka fushi mummunan abu ne al-imamu Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a cikin littafin shi mabambanta musamman cikin adda'u wad-dawa da wasu tafai ya yi bayani sosai akan fushi da yadda ake maganinsa da addu'o'i da zikirori da ake yi don a gintse shi wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ga wani ya fusata wasu mutane guda biyu sun fusata har suna zagin junansu yake cewa na san wata kalma wanda inda za su faɗa da yanzu fushin nan zai kwanta kamar an sace tayar mota misali manzala sai sun yi kitara da rasiya uzu billahi min shaitanir rajim da fushin ya gudu shi sai ake ruwaitowa daga shedan a irin kissoshi cewa shedan yana cewa babu wani dan adam da zai galabaice ni face in yayi fushi sai na samu dama a kan shi haka aka ce shedan ya ce babu isnadi kuma gani wallahi alam kowa ya gaya ma uku to amma dai ya tabbata cewa shedanin aljanu masu buge mutane suna amfani da damar fushi idan mutum ya fushi kofofin jikinsa suna budewa ga baki daya wannan yana ba shedanin aljani dama wanda yake so ya cutar da mutumin ko wanda aka aiko shi don ya sanya masa wata cuta ta sihiri yana amfani da wannan damar ya shiga jikinsa haka fushi yana jawo mutane abin da ake cewa shamatatul a'da makiya su samu abin fade a kanka da kuma hikdul hasidina mahasara duk wanda yake nawa abin da zai fada a kanka yake so ya maka isi zai ko ya ci mutuncinka idan kana yin fushi ya samu abin da zai fada za a dinga zuga ka a ce wannan bai da hakuri yayi ai ran nan ma kaza yayi sannan daga sabon da suke fada shine duk mutumin da ya zama yana barin fushi ya galabaice shi to babu shakka yana tare da nadama domin duk abin da ka hukunta cikin fushi indai kana da hankali sanda ka dawo cikin aikinka za ka yi nadama shi ba za ka gane cewa idan dai ka yi aiki da azanci kai abin da bai dace ba sai dai ya rage kuma ko kai tawalu ka tuba ka nemi abubuwan da ka mishi ko kuma ka ci gaba da girman kai kai ci gaba da dagawa sannan fushi na da gaskiya abin da ke kawo zage-zage da wuya ka ji wani mutum haka nan kawai yana zagi inda ba cikin fushi yake ba mutumin da musamman ba ɗabi'ar sa bace kamar na wancan hadisin da ke cikin Bukhari da Annabi ya gansu suna zage-zage din ai a cikin fushi suke ɗaya bashi yake bin ɗayan kuma suka zo suna zagin junansu daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi mai bin bashin yace mishi ka rage mana ya biya ka rabi ka yafe mishi rabi to haka kuma da gaskiya abinda fushi ke jawowa yana jawo mutum ya ta'addanci ya ji ma wani rauni ko har ya kisan kai musamman mutane da suke yin fushi su kai duka ma ƴaƴansu ko matansu ko wanda suke abokan husumarsu me zai faru zai iya ji ma wani rauni ko kuma har ya iya salwantar da rayuwar wannan mutumin kaga kuma da zaran ya gato ya shiga cikin babban matsala dan sai ya biya jinin wannan mutumin duk abin da mutum ya cikin fushi a bisa ka'idar shari'a ba fa a yafe mai a ce wai fushi ne don haka a bashi idan mutum ya je fushi har ya ji wani ciwo da makami ba zai bada uzuri ya ce ai wallahi ina cikin fushi bane a ce to shikenan ba yi da hankali a sai ya zama he is responsible a shari'ance shari'ar musulunci shahada bature duka wanda duk ya je garin fushi ya yi wani hukunci danyen hukunci he is responsible hatta magana akan talaqul ghadban ai malami sun taqiqin cewa wanda yayi saki a halin fushi na dabi'a sakin yayi wanda idan yayi fushi har yana fita daga hayyacinsa ya zama kamar mara hankali to shine ake da maganganu akan sa kasa wanda shi da yayi fushi zaka ga shi kamar mahaukaci kuma ya dauka ko zai jifa shi
wani ya binciko TV ya wurgi yaro da shi wani ya kama abin nan wata yakuya ya wurga ta a rijiya wai yayi fushi ba ruwan ta ko ta zuciya da abin da ya ga dama yi yake to kaga irin waɗannan wanda kaga ya zama haukaci to da ka sai da mashi tunda yanzu mahaukaci ne fafar to kuci shi irin kuci mahaukaci ne haka wasu malamai suke gani amma shi ma fa ba wai hukunci ne wanda yake an yi ijma'i akan sa sanan da yawa dai da yawa haka kuma zaka ga addu'a wa alal nafs mutum ya dinga kashe muguwa addu'a yace in ƙarya yake Allah ya tsine mai in ƙarya yake uwar shi da uban shi zana suke suka haife shi wanda ke tsaya yace shi yana faɗa wannan sai wanda ya fushi ya fusata gaji yana cewa in ya hakura kaza fushi ke kawo wannan duka mugaye addu'o'i ko malaiku sanan suna cewa wajaba wanda da yake kashe wannan muguwa addu'a yana nan a matsayin haka wanda aka ne yake cewa wanda ya la'anci kanshi fa huwa kama qala to ya zama kamar yadda ya fara din ya zama la'antacce din daga jama'a mu kokari mu dinga managing din fushin mu of course kamar yadda al-Imam Shafi yake fara cewa man istughdiba falam yaghdab fa huwa himaru wanda aka fusata shi bai fusatu ba ce to wannan jaki ne daga yana da kyau lalle wani lokaci ka fushi daga suka ce fushi iri uku ne akwai tafrid akwai ifrad akwai i'tidal sura uku ne akwai tafriti shine ya zama kai komai aka maka baka fushi to wannan shi ma mazmum abun zargi ne ako kuma wanda yake ifrati ya wuce maka ila rawa in ya fushi sai yayi saban Allah to wannan shi ma abun zargi ne ako kuma wanda yake mu'tadil matsakaici san da ya kamata kai fushi a gane kai fushi amma ka iya mallaka zuciyarka kai ka tabun da zaka yi nadama kaga a cikin hadisin Bukhari Aisha take cewa manzala sallallahu alaihi wasallam bai taba daukar fansa wa kansa ba man taqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi abadan sai dai idan an taba walakin idan tuhikat hurmatullah idan aka taba wani abu da shafi daraja Allah to shine yake yin fushi yadda zo ga labulayenta ta saka labule hotuna ko ya fushi yayi yaga yadda ya ga aka bashi labarin ga wani can wanda yake mutane sallah yana tsawaitawa har dai zuwa masallaci manzo Allah ya fushi idan shi ya ja yazo yana cewa inna minkum munafirina kaga yana fushi ne saboda an taba janibin Allah subhanahu wataala amma shi duk abin da kai mushi dan ka zage shi ko ka shaƙe wuyansa ko ka ce kaza akan shi kansa to babu komai to ka bambance wannan da kai in an maka kai hakuri wannan shi tafarkin annabawa da mutanen kirki jiba annabi yusufa attempt aka yi na kashe shi ɗan uwansa amma da ƙarshe me yake ce musu la tasriba alaikum yaghfirullahu lakum dai yana lissafa ni'imomin da Allah ya masa dan kada ma ya harraja su bai fadi daga cikin ni'imomin akwai ceton shi da Allah ya yi daga rijiya ba rabbi qad atani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyid dunya wal akhirah kaga da sai fara yace ya Allah kuma ka tsayar da ni daga kokarin kashe ni da akai amma ya fada haka zasu ji zafi a zuciyarsu ko su yi kyale su la tasriba alaikum ya kau da kai wannan shi ne tafarkin mutanen kware jama'a irin sayyidina abubakar da aka mishi aka yi wa shi kazafi aka samu wani a ciki wanda yake dan gidan ne shi yake ci da shi me yace da yace wallahi ba zan kada mishi komai ba ya fushi da Allah yace wa ra'atul ul fadl minkum wasa'a kada masu falala da daraja a cikin ku su dinga rantsewa da Allah ayi utu ulul qurba wal tama wal masaki wal muhajiri fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ay yaghfir Allahu lakum Allah yace ku dinga rantsewa da Allah ba za ku ba talakawa da miskirai da muhajirai ba dan Allah ba kwa fata kuma Allah ya gafarta muku na ku zunuban sai na baka yace bala nuhib tabbas muna fatan haka muna so sai yafi mushi to haka yake so ka zama in ma kai fushi ka zama kana da iya kana iya gintse fushin naka a sadda ya kamata shi sa aka ruwaito daga Umar dan Abdul Aziz yana cewa kad aflaha man usima min al ko anil hawa wal ghadabi wa tama'i wanda duk aka tsare shi Allah ya tsare shi daga san zuciya da fushi da kwadayi to wannan ya tsira idan baka da kwadayi baka da yawan fushi baka da san zuciya shi ko Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri cewa yake arba'un man kunna fihi najamina shaytan abu guda hudu duk wanda yake da su to ya tsira daga shaytan yace man malaka nafsahu wanda yake mallakar rayuwarsa a wuri hudu inda ragaba war rahaba wajen tsoro da wajen inda yake da ƙarfi ko yake da kwadayi wa shahawa da wajen sha'awa wal ghadab da kuma wajen fushi. Haka dai malamai suke tattaunawa sosai da sosai akan mas'ala ta fushi saboda muhimmancin ta da kuma yadda take bambanta tsakanin suwaye masu hankali daga marasa hankali, suwaye masu mutunci daga marasa mutunci. Shi yasa akwai wani abu da mutane suke faɗa wanda ba abin yabo bane, amma zaka ga mutane suna faɗa, kaji mutum ya ce ni ba ni da hakuri, wannan ba abin kai yabo da laysa hadha laysa fi mahallil madah, abin zargi ne a cikin ana faɗan haka, domin hakuri kuma siffa ce ta mutanen kirki. Koda ba ka da shi din karka dinga faɗa, ka kamari ana zuga ka cewa wani bai da hakuri, ai shi duk in ka mishi abin nan da yake cewa ne ka mishi kankara sai ya maka naici, a kaka dinga ka dinga cewa ni ai ni na tashi fushina wallahi kowa sai ya gano kwarish. Ko a cikin gidanka ne da iyalanka da yaranka ko a wajen aiki gudun sana'a ko shiga abokai, karka yadda zama ana maka ana jin tsoronka saboda fushinka, ka zama ittika fushi ke. Mutane sa jin tsoronsu ma magana, sa jin tsoronsu tattauna da kai, ko sa jin tsoronku samu wani sabani saboda tsabaragen fushinka. Abin mamaki kuma yanzu ƴaƴa ne suke ma iyaye irin wannan fushin, iyaye sa jin tsoron ƴaƴansu saboda fushi. Kaga ƙarshen duniya kenan, dan annabi yake cewa antadil amatu rabbata, yanzu haka iyaye da dama za su ce wance a ni ba zan iya da ita ba wallahi, ku yi hakuri. Ana so ta yi aure amma ana jin tsoronta, ko ana so a ce ya kawo wani kuɗi da wani abu amma ana jin tsoron shi saboda irin ɗabi'arsa, baban na tsoron shi, mama tana jin tsoron shi, balantana kuma sauran dangi. To kaga wannan ba karaman mummunar siffa bace, Allah ya tsare. Malam ya ci gaba da cewa wa hadha huwa as-sayyidu alladhi qala Allah ta'ala fi, irin wannan mutumin mai irin wannan gintse fushi din shine sayyidu, shine jagora, wanda Allah ya ce game da shi sayyidan wa sayyidan wa hasura. Allah ya wannan magana game da annabin Allah Yahya ne ko alayhi salam, da Allah yake cewa fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Eh? Annabi Zakariya din ne ko ba shi Yahayan ba? Annabi Yahaya ne. Shi an kira Annabi Yahaya, Zakariya aka gaya mishi wannan sakon. Amma siffar ta dan ne ko wanda Allah ya ce fanadatul mala'ika shine Zakariya. Zakariya aka kira aka ce mishi wa huwa qa'imun, yana tsaye, yusalli fil mihrab, yana sallah a cikin masallacinsa, cewa ga sakon da aka maka bishara da shi, annallaha yubashshiruka, Allah yana maka bishara bi Yahya, da ɗa mai suna Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah, wanda ke gazgata kalmar da ta zo daga Allah, wa sayyidan kuma shugaba ne, wa hasuran kuma katangagge ne, wa nabiyyan min as-salihin kuma annabi ne cikin bayin Allah na gari cikin suratul Ali Imran. To kaga anan lafazin as-sayyid kamar da malamai suka fassara shine wanda yake jagora a wajen ilimi da ibada da hikima. Ikrima shine fassara da cewa as-sayyid allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab, wasu kuma sun fassara al-hasur da cewa shine ta fuskar shi ne ake samun sayyidina din. Sai da yake wannan fasara ce mai rauni, domin al-hasur abin da yake nufi shine mutumin da bai iya saduwa da ƴa mace, kamar innini ko wanda yake da wata larura ta mazantaka. Kuma ya zo a cikin hadisi wanda al-Imam Ibn Jarir ya ruwaito da Ibn Asakir a cikin tarikh ɗinsa da Ibn Abi Hatim a cikin littafin shi na tafsiri, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kamar yadda Abu Dan Asir ya ruwaito, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane ɗan adam ranar alkiyama za a kama shi da wani laifi da ke da alaƙa da zina in banda Yahaya. Sai annabi ya ce saboda shi abinda ke tare da shi ɗan haka ne. Sai annabi ya kwatanta da ƙaramin yatsa, shi ya ce abinda ke tare da shi wato al'aurarsa ma za kutarsa ƴar haka ce. To sai malamai suka yi ta maganganu a kan wannan, ba matsala gaba da hadisin ya inganta ko bai inganta ba, amma dai matsala ce sananniya a cikin tafsiri wannan. Shin yanzu wannan aibi ne a ce ɗaya namiji yana da abin da mazakuta maras kyau, ba cika ba ce, ba cika halitta ba ce, to kuma don me za a ce ga annabin Allah yana da shi wanda annaba kuma sa da cika halitta? Da haka wasu suke ganin a'a, ma'anar hadisin, ma'anar ayar shine yana da ƙarfin sha'awar amma baya hulɗa da mata, ya shagalta da ibada bai ma taɓa yin aure ba, balantana ma ya hulɗa da mata ɗin. Wasu kuma suka tafi akan zahirin abin cewa lallai yana da matsala ne, Ibn Kathir da ya tafi akan cewa a lafiyar shi lau amma yaki yin aure ne yace fa amma fa ba sunna bane haka yace saboda a mu a wurin mu a shari'ar mu sunna ita ce yin aure kamar da annabi yake fara cewa ai aure sunnar sun ala ayi halin alhasur yana daukan daya daga cikin waɗannan ma'aroni yahya da aka same suna Allah ne ya same suna yahya tun kafin haife shi ya nuna cewa ana yasa mutum suna tun kafin haife shi ya halasta sannan kuma ma'anan yahya shine rayayye wasu suka ce an ce mishi yahya ne saboda Allah ya raya shi da imani wasu kuma suka ce an ce mishi yahya ishara zuwa ga cewa zai mutu shahada saboda shahidi ko ya mutu yana nan a raye saboda Allah ya ba da labari cewa waɗanda aka kashe su a jihadi to suna nan inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna to da haka ake ce mishi yahya rayayye wallahu alam shi dai malai bin tumiya ya kawo mana wannan danuni zuwa ga cewa sayyidi anan ma'anarsa shine wanda ke iya mallakar fushinsa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an al-hasani sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana game da jikansa dan gidan Fatima alaihi salam al-hasan ibn ali ibn abi talib radiyallahu anhuma wannan da daga cikin ƴaƴayen Fatima radiyallahu anha annabi magana kashi ke cewa inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi ta'ifataini azimatayni min almuslimina lalle wannan dana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina ne shugaba ne wato mai hakuri ne zai hakura da nashi san ran da abin da ya cancanta ya samu saboda a zauna lafiya annabi yace zai hada mini kan wasu kungiyoyi manya guda biyu a cikin al'ummata ta musulmai wannan hadisi ne babban hadisi jama'a daga cikin alamun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imam al-bukhari ya fitar da shi daga cikin afrad na bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban ya kawo shi a cikin manaqib cikin falalan hasan dan ali dan abi talib ya kawo shi a cikin kitabul fitan ya kawo shi a cikin abwabus sulhi ya kawo shi a wurare waɗanda ba waɗannan ba bari mu ji hadisin kai ɗaya daga littafin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da shi kamar yadda na ambata haka al-imam Bukhari ya fitar da shi daga hadisi Abu Bakar ko bari mu ji shine wannan abin nan gashi daga kitabu sulhi da Imam Bukhari yake cewa babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama za mu ji ne saboda karin falalar da ke ciki da fa'idoji babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lil hasan ibn ali radiyallahu anhuma ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi bayna fi'ataini azimatayn babi a cikin kitabu sulhi babi na tara annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi malam bukhari ya ce babin da ke bayani akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya akan hasan dan ali dan abu talib cewa dan nan nawa sayyidi ne kuma in Allah ya so zai hada mini kan wasu manyan kungiyoyi guda biyu cikin al'ummata a can kitabul fitan idan ka ce can karshen bukhari imam bukhari ya ƙara maimaita wannan babin yadda yake haka da yace babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lil hasan ibn ali inna ibni hadha la sayyidun sai kawo lafazin la sayyidun domin akwai wannan lafazin wala alla Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn haka yake mata wannan babu a can kitabul fitan to ga abinda bukhari yake cewa wa qauluhu jalla dhikru da magana da ma'anar fadan Allah da yace fa aslihu bainakuma Ibn Hajar an yake cewa ni ban gane wajihin da Bukhari ya kawo wannan ayar anan dan ta nuni akan sulhu ba sai dai yana nufin umarnin da Allah yayi yana nuni zuwa ga shar'anci da mustahabbanci da lalan dake cikin wato yin sulhu wato sulhu abu ne da addini yake kwaitarwa da ayi shi sakasawun tsakanin mata da miji ne tsakanin wa da kani ne tsakanin anguwa da anguwa tsakanin masarauta da masarauta tsakanin yan siyasa da yan siyasa ustadai da ustadai kungiya da kungiya duk wanda suke wani rikici tsakankanin su wani abu ya hada su zamantakewa ko makwabtaka ko bashi ko gado ko rance ko husuma ko neman aure ko malanta duk abin da ya hada ku da ya hada ku husuma kai abu ne da yake da gaskiyar maslaha a shiga tsakani a sulhunta kar a zauna haka a ci gaba da gaba a ci gaba da juna kallon uku abu Imam Bukhari yace alamba hadisi na 2704 yace haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Sufyan an Abi Musa qala sami'tu al-Hasan yaqul daga Abdullah dan Muhammad Imam Bukhari ya da malamai masu suna Abdullah dan Muhammad kala daban-daban akwai Abdullahi ibn Muhammad ibn Ibrahima ibn Abi Shayba kenan mai littafin kitabul musannaf ibn Abi Shayba sunan shi kenan Abdullahi dan Muhammad wanda ya rasu ka 235 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin kutubu sita gaba ɗayan su in banda littafin Tirmidhi rahimahullah akwai Abdullahi ibn Muhammad ibn Asma jika malam Asma'u dan Juwairiyya din wanda an san shi da Abu Ja'far an-Nufayli Abdubai shi ma rasuwar sa shekara ta 231 wanda kuma abin nan babban malami ne shi ma sorry Abu Ja'far an-Nufayli da babu shi rasuwar sa shekara ta 234 wannan Abdubai kenan dukkanin su malaman Bukhari ne da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i shi ma Abdullahi ibn Muhammad an-Nufayli Imam al-Bukhari da al-Arba'a in banda Muslim sirwa daga gare shi ko kuma Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdullahi ibn Ja'far al-Musnadi wanda baka ta hadisin sharan al-Musnadi wanda shi kuma Bukhari da Tirmidhi ne kawai daliban shi a cikin as-sita ya rasu shekara ta 229 to duk waɗannan ba su bane a nan wanda yake a nan bisa abin da ya bayyana shine Abdullahi ibn Muhammad ibn Abil Aswad ko shi ko al-Musnadi din saboda su ne suke da riwaya daga Sufyan ibn Uyayna kai tsaye hasani ma malamai sun bi karfafa cewa Abu Ja'far al-Musnadi ne wannan da Bukhari ke cewa haddathana Abdullahi ibn Muhammad daga Sufyan ibn Uyayna babban malami daga Abu Musa shine Isma'il ibn Musa wanda ɗaya ne daga cikin atba'ut tabi'ina shi kuma yace daga al-Hasan ibnu Abil Hasani al-Basri shi wancan Abu Isma'ila shi ma da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i mutumin garin Basra ne kuma da aka ba da labarin sa da aka daga al-Hasan ibnu Abil Hasan Hasan al-Basri kenan shi kuma yake cewa ya kulu yace istaqbala wallahi al-Hasan ibnu Ali Muawiyata bi kataiba amsali aljibal yace na rantsi da Allah Hasan dan Ali ya taho da runduna mai yawa ya fuskanto Muawiya bayan an kashe Sayyidina Ali an zabo Hasan ya zama khalifa na musulunci sai suka fito dama Sayyidina Ali ya riga ya hada runduna sama da mutum 120 za su tafi kasar Sham suke kai farmaki wurin su Muawiya to aka yi ta samu matsaloli tsakankanin shi da komandojin sa har ya sa wasu suka yi gaba yace ga munanta wanda suka yi gaban nan wasu riga sun tafi sai aka zo kuma su Ibn Milzam sai kashe shi Allah ubangiji ya kara mishi yarda shi Sayyidina Ali suka kashe shi ya shahada sai aka taho suka taho da wannan madudin sojoji aka zo aka hada a wani gari da yake ci mishi Madain yace amsalil jibali kamar duwatsu saboda kamar dutse inda baka ganin iyakar sa katutan dutse ko kuma saboda tsananin sojojin cewa masu tsanani faqala Amr ibn al-As sai Amr dan As yace inni la araka ta'iba la tuwalli hatta taqtula aqranaha yace na ga fa sojojin nan ba za su juya baya ba sai sun kashe tsararrakin su yawan sojojin nan nasu 120 mu ma da sojojin mu wajen 120 in an kashe 30,000 ana mu za ka kashe 30 a can in an kashe 50 ana za ka kashe 50 a can wato za a yi majuna ragas ne faqala lahu muawiya sai muawiya yace wa kana wallahi khairar rajulaini mai bada labari yake cewa kuma shi Muawiya ya faɗa murdan As din kirki madam ya fi shi alheri wannan isu ne suke tattaunawa tukunna sai ya ce ai amun in qatala haula'i haula'i wa haula'i haula'i man li bi umurin nas idan waɗannan na cikin mu suka kashe waɗancan na cikin suka kashe namu to ni yanzu na shiga uku wa zai dauka mana dawainiyar al'ummata man li bi nisa'ihim ya zamu yi da matansu malli bi dai'atihim ya zamu yi da ƴaƴansu da masu rauni da ke jiran su fa ba asa ilaihi rajulaini min quraish sai Muawiya ya shawarta ya ce kai wannan fa dan bai da wani amfani bari mu aika aje ai sulhu sai kira wasu mutane guda biyu cikin quraishawa min bani abdu shamsin daga bunu abdu shams a cikin su akwai abdurrahman ibnu samura da Abdullahi ibn Amir ibn Quraiz suka je suka gamu da Sayyidina Hassan a Madain wannan shine abin da ya inganta cewa sun taho Muawiya ya ba su takarda empty takarda yace kuma aka ce yayi signing ya sa stamp a kasa cewa duk abin da Hassan ya yarda shi ya riga ya yarda duk abin da yake so ayi sulhu akai ya yarda dan kaga ta nan yayi signing a rubuta duk abin da ya kamata yazo a wata riwaya wadda malamai suke ganin ma'aluli yace kamar da Ibn Hazm ya fara cikin Fathul Bari cewa Al-Hasan ne sai da aka bu garanduna ya fito yayi magana yake cewa ya Muawiya inni khartu Allah wa ma indahu fa in yakun hadha al-amru laka fala yanbaghi an unazi akafi wa in yakulli faqad taraktuhu laka aka ce ya fito yace kai Muawiya ni na zaba abin da ke wurin Allah wannan shugabanci idan naka ne bai kamata ne maka jayayya ba idan kuma na wani jama'a ku sheda na kyale Muawiya aka ce duk sai aka ta kabbara ana murna amma wannan riwaya Ibn Hazm shi da kansa ya ce ma'aluliya ce wannan shine abin da yake tabbata cewa sayyidina Muawiya shi ya fara tunanin ya kamata a sulhunta ya aika da wannan takarda da waɗannan 'yan sako suka zo yace musu fa qala yace musu idhaba ila hadha ar-rajuli ku je ku samu wannan mutumi fa a'ridha alayhi ku je ku gabatar mishi qaulan zance magana shine fa a'ridha alayhi ku gabatar mishi da kuɗi cewa zamu ba shi kuɗi wa qula ku ce da shi qaulan ku ga mishi magana game da wato game da zubar da jini cewa ya kamata a daina zubar da jini nan shine ma'anar fa qula lahu wa tuluba ilayhi ku neme shi da mene ai bi khali nafsihi ku ce ya cire kanshi daga alifancin nan mana ya hakura mana mu mun fi shi kamata da mi fata yau sai suka je suka same shi fa dakhala alayhi suka shiga masaukin sa fa takallama suka dade suna magana wa qala lahu suka ce mishi za a baka kuɗi akwai kuɗin da za a baka ko kuma wa qala lahu suka mishi magana akan zubar da jini kenan wa talaba ilayhi suka neme shi da ya cire kanshi daga alifancin nan ya hakura fa qala lahu ma sai faqallahu rasulun bin ali siyasan dan ali yake musu inna banu abdul mutallabi al mutallabi kad asabna min hadal mal yace eh gaskiya ne mu jinin abdul mutallab mun samu iya dukiyar da yake samu wato mun kashe kuɗi ko kuma mun tara kuɗi mun tasiyan makamai mun yi asara da yawa za ku biya mu asarorin mu fa inna hadhihi al ummata kad asat fi dima'iha kuma wannan al'umma ta musulunci ta yi wa junanta barna ta yi wa junanta ta'annati akan jini yana nufin wato ba zai yi ai sulhu din nan ba sai da an yi wa juna ahuwa zan sharanta muku cewa ba za a kama kowa da laifin cewa ya kashe wani ko da hannun shi a zubar da jinin wani ba kuma an yarda da wannan a cikin sulhu sannan sai ya ce fa innahu ya'ridu alayka kaza wa kaza suka ce to Muawiya ya ce zai baka kaza da kaza da kaza an ce za a bashi rabin harajin kasar Iraki za a bashi kaza za a bashi kaza da kuma alƙawarin cewa idan Muawiya ya mutu shine halifa wannan ya daga cikin abin da aka sunu a kan shi wayatluba ilayka yana neman ka da ka cire kanka wayasalaka yana roƙonka faman faqala faman li bi hadha yace to wa zai mini wannan wato waye zai zama shaida akan cewa za a cika mini wannan alƙawar ba za a yaudare ni ba faqala suka ce nahnu lakabi mu za mu cika mu za mu tabbatar da wannan fasma ta ala huwa shay'an bi qala tambaye su kome ba illa qala sai suka ce nahnu lakabi mu ne za mu tsubuntan maka mu ne za mu zama garanto fasalaha shikenan Hassan dan Ali ya yadda aka yi sulhu faqala al-Hasan sai Hasan al-Basri kenan Al-Hasan al-Basri ne riwaya shine yake fadan wannan al-Imam al-Baji Abu al-Baji mutumin kasar Andalus din nan yayi wani kuskure anan da malamai suka bayyana yace al-Hasan anan Hasan dan Ali shine mai wannan magana cewa walaqad sami'tu Aba Bakr ta yaqulu Hasan wato al-Hasan ibnu Abi al-Hasan yace naji Abu Bakr ta yana cewa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan minbarin sa wal Hasan ibnu Ali ila janbihi ga Hasan dan Ali a kusa da shi wa huwa yuqbilu ala an-nasi marra annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli mutane lokaci wa alaihi ukhra sai ya kara kallon Hasan ya kalli mutane ya kalla Hasan wa ya kulu ya ce inna ibni hadha sayyidun dana dinnan lalle sayyidi ne shugaba ne wala Allah kuma Allah cikin hikimarsa lalle la Allah anan tabo da ma'anan asani wanda ke nuni zuwa ga karfin raja'i kamar da Allah yake cewa la tadri la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ita ma wannan da ma'anan ai la tadri asallahu to haka nan ma asallahu an yusliha bihi bayna fi'ataini azimatayn minal muslimina, in Allah ya so ina fata Allah subhanahu wataala zai amfani da Hassan dan Aliyu ya sulhu da tsakankanin wasu al'umma guda biyu da suke rikici. To kaga wannan abu kuma ka zai faru yadda annabi dan ya fara. Sai Imam Bukhari ke cewa qala li Ali ibn Abdullah, malam Ali dan Abdullah dan Madini kenan, ya ce muni innama sabata lana sama'ul hasan min Abi Bakrata bi hadha alhadith, wannan hadisin daga cikin fa'idar sa shi ya tabbata mana da cewa Hassan dan dan Abul Hasan ya ji hadisi daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, saboda gashi ya ce walaqad samitu Abu Bakara, saboda Al-Hasan al-Basri yana yin tadlisanci akwai yuwar ya gintse wata magana, to shine suka tabbatar da wannan magana ta nan. To shine fa anan sai mutanen Hassan dan Ali suka fara hayaniya, gaugau suka dinga ihu suna zanga-zanga, aka ce sai da suka ji musharami, sai da watanni yana jinya, an kuntuna mun karanta anan kasan maga'in suka dinga ce mishi ya aral mu'minina, ne kun ya amiral mu'minina, ya kai wato abun kunya, ya kai wanda ka jawo mana abun kunya, ya kai wanda ka ja mana abun fade, ya kai wanda yake ba yi da karfin zuciya. Shi kuma sai ya dinga ce musu al'aru khairun minan nari, na ji kunya a duniya na yi abin da ake ganin na kaskanta yafi mana alheri da na shiga wuta. To ka dinga tana wannan duk sanda kai fushi ka ji kana jin shedan na zuga ka, kada a ce maka kai matsoraci ne, kada a ce maka kai kayi hakuri, kada a ji a ce maka kai wawa ne baka san abin da kake ba. To ka dinga tana wannan magana, yace al'aru al'aru khairun minan nari, na yi hakuri na ji kunya a duniya yafi mana na ji kunya a lahira na shiga wuta. Allah ya gafarta ma Muawiya, Allah kuma ya kara mushi yadda, Allah ya gafarta ma san Allah ya kara mushi yadda. Malaman tarihi suka ce galibin abinda Muawiya ya rubuta a sulhu na mabi ma cika su, bi cika su, akwai wanda da gangan ya daga sani yanci suna yin alƙaura suke cikawa, akwai wanda kuma yanayi ya hana a cika. Alal misali alƙaurin da aka mushi za a bashi halifanci sai ya riga Muawiya mutuwa. Mu mun karanta nan kuntuna a yaki, babana so da mai da karatun baya wanda akai ta ce kuce akan cewa ana ma zargin cewa da hannun Muawiya akan kashe shi. To wannan dai bai tabbata ba, da haka ya kamata a matsayin ka na musulmi ka bar wannan ga Allah, tunda bai tabbata da isnadi ba, duk maganganu ne wanda suke na yarfan siyasa. Ana cewa Muawiya ne ya ba wata baiwarsa kuɗi ta sanya mishi guba abinci ya ce mutu, to wannan magana ce da ake faɗa ta yarfan siyasa, inda ya tabbata sai a faɗa, amma tunda bai tabbata ba a bar wa Allah. Amma ka sani cewa abu ne mai yiwuwa a tafarki na 'yan siyasa a yin haka, wallahu ta'ala alam. Amma ba ma zargin abin da ba mu sani ba, kuma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'maluna. Amma dai ya tabbata a tarihi ta cewa da farko an bashi kudaden, an ci gaba ba shekara ɗaya biyu daga baya kuma yanayin ya isa ba a bayarwa da sauran rigimun siyasa da makamantansu. To wannan hadisi da ma ko wannan kisa ta da fa'idoji da dama ga sunan narare mana su daga littafin Fathul Bari, daga ciki akwai cewa wannan kisa tana nuni zuwa ga alam min a alamin nubuwa, tana ba da labari akan wato irin tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka Imam al-Bayhaqi ya kawo ta a cikin littafin shi mai suna abin nan Dalailun Nubuwa, sannan tana nuni zuwa ga falala Hassan dan Ali dan Abu Talib, wannan manƙaba ce gare shi saboda ya bar mulki ba wai dan bai da karfin soja ba, ba wai dan bai da karfin jarunta ba, ba wai dan bai da mataimaka ba, a'a ya bar shi ne kawai dan neman abin da ke wurin Allah. Kuma inda Allahi khairun wa abqa, ya bari ne kawai, ya fi Muawiya sojoji a lokacin da suke masu jin hamiya da zafin kishin jihadin, yana da kuma masoya, yana da kuma ya cancanta shugabancin, amma ya haƙura saboda Allah dan kuma ya tsare jinanan musulmai daga aita zubar da su a banza ofi, wanda already an riga an kashe musulmai sama da 70,000 a bangarori daban-daban, a bangaren su Aliyu da bangaren su Muawiya. Sannan sai ya kalli falalar sulhu tsakanin musulmai cewa abinda zai amfani musulmai gaba daya yafi muhimmanci akan abu da shine kada zai amfana da shi. Sannan wannan hadisi yana nuna mai da martani ga Khawarija, masu gafarta Aliyu, masu gafarta Muawiya. So da gaza annabi ya ce ta'ifataini minal muslimina annabi ya kira su da suna musulmai har suna yakin nan musulmai ne ba kafirai bane ina fata mun gane wannan sannan akwai falalar da ke nuni zuwa ga falalar sulhun ta tsakanin musulmai da yin abin da zai katse jinin musulmai daga zuba in kana da wani mulki ko wani shugabanci ko wani dalili ko wani girma ko daraja a cikin al'umma wanda a sanadiyar shi idan kai magana za a daina wani rikici ana zanga zanga ko ana tashin tashina ko ana wani fada ko ana wani rigima tsakanin ɗan anguwa da ɗan anguwa idan kana da daraja da za ka yi magana a bari to ka yi din a bari kar ka ce ba ruwanka domin wannan ba karamar falala ba ce sannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa Muawiya shi ma mutum ne mai tausayi da kirki domin shi ya fara initializing din cewa ya kamata a sulhunta shi ya fara tarin ya kamata a sulhunta sannan yana nuni zuwa ga cewa wanda aka fi shi falala zai iya shugabanci koda wanda ya fi shi falala yana rayi domin da Hassan da Muawiya dukkanin sun yi halifanci alhalin akwai wanda suka fi su daraja suna raye irin Sa'd dan Abi Waqqas da makamantansu sannan akwai halaccin mutum yayi resigning daga wani mukami kenan yadda sayyidina Hassan ya cire kanshi to ya halasta idan mutum ya rike da wani mukami ya ga maslahar musulmai ko al'ummar da yake shugabanci ta fi karkata zuwa ga ya sauke kansa to ya kamata ya sauka din ba falala bace ce zai dage har sai ya ga uwar bani a idan ya ga cewa in na sauka daga wannan shugabancin kungiyar nan ko shugabancin wannan jam'iyya ko limancin wannan masallaci ko shugabancin wannan kwamiti idan na sauka za a zauna lafiya rigimar da ake ana rigimar ne akan shugabanci na to sai ya sauka irin yadda malam Hudu Cikaje Allah ya gafarta mishi da aka bana rigima akan limanci masallaci aka ce ba a san shi limami yace to in dai haka ne ba komai yau sallar juma'a ba aka mai wannan ji mulkin shikenan sai sauka kawai ya samu sauri ya zauna aka ci gaba da sallah shikenan kuma to wannan falala ce amma umma ila qa'ilal ladina sabaru sai wanda ya hakuri yace kana rike da abu ko shugaban ɗan union ne aka baka ko shugaban ɗan acaba a wani junction yau kawai a zo a hada kai a ce za a sauke ka za ka ji ba za ka yi dawo wallahi kai kuma wani ta'aji sai kaga kana so ka tabbata akan shugabancin nan saboda karfin fada a ji dan adam yana so ya samu karfin fada a ji cewa shi zai sa a yi shi zai hana a bari duk dan adam yana da wannan cutar to wanda ita ce abinda iblis ya yi wa dari baban mu annabi adam hal adullaka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla to duka biyun nan da san rayuwa ba a san mutuwa da san shugabanci ba a san sauka ko to ko dan adam yana da shi babu mutumin da bai da wannan sai dai kawai na wani ya fi na wani ko kuma mutum ya ga bai dama kawai sai ya hakura amma duk wanda ya kama kujerar mulki baya son sauka kalaka ga wannan kadiya ta ce ana son yin tattam tattara hakinta a Najeriya da sura iri daban-daban duk shugaban Najeriya sun yi wannan fatan in ka dauko tun daga kan baban gida Abacha da su Obasanjo duk kowa yana cewa zai yi tattam ko zai yi tazarce ko a san yadda za a yi dai a canza ɗabi'ar shugabancin a dai ba mutum dama ya irin na wannan da ya mutu kwanan nan mai sunan shi Magabi a ce sai ka mutu za ka sauko kuma sai an rasa yadda za a yi da kai a sauke ka to na ɗa da duka yana son wannan da haka haƙurin da ya yi ɗin ba ƙaramar falala ba ce mutum ya cire kansa kuma ya halasta kenan a ba mutum kuɗi don a zauna lafiya da shi wani abu da yake da shi wata maslaha sai a ɗebi kuɗi a bashi zauna lafiya annabi ma yana yin haka ya ce ina ba mutane ba su na fi so ba amma saboda tsoron bala'i da za su yi haifawa da mutane idan ba ba su da haka ga sai na Hassan an ɗauki kuɗi an bashi akan wannan abin da yi sannan kuma wannan hadisi ya nuna zuwa ga cewa sayyidi da ake ce mutum sayyidi ba wai kawai kalma ce mai sauki ba yadda aka mene ce yanzu kawai kowa ce mishi sayyidi malamin islamiya man kaje Kano shi ake cewa sayyidi dan kaje a Kano an ce mutum sayyidi galibi malamin islamiya ne wanda muke cewa ustazai ana su zaka ji a Kano an ce masa sayyidi babban mukami ne jama'a saboda sai mutum kamar a ce ne janar na soja ai ka san ba kowa bane yake zama janar sai wanda ya kai babba tukunna ko to haka malamai suka yi ta maganganu akan wannan sannan da annabi ya kira shi da suna inna ibni hadha wannan yana nuni zuwa ga halaccin a kira jika dan ya mace da suna dana kai ka kan shi wanda kai uwarsa ta je ta haife shi a wani gida kaga ai bai da gadan ka ko kamar yadda mai waka yake cewa banuna banu abna ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'i dan jika dan mace in yazo gidan kakan shi har gori ma za ta ga ce ta gidan ubanka musamman an sako ta ne ta taho da shi ko to shi ma dan gida ne a gidan da annabi ya ce inna bi haza kuma kaga dan ya mace ne da aka ya ku dangin uwa masu zakin ƴaƴan sirkan su waɗanda aka fara da su gure ne zakin su su ma yan gida ne a gidan dan ba su da gado bai nufin ba yan gida bane kuma akan gadan musu da wani kunci a rayuwarsu saboda an saki mata ta taho da su daga gidan baban su ta kawo su cikin kakanni da danginta sai a take ran su saboda ana jin haushin baban su Allah ta ziru wazira ta wuzira ukhra akace ku dinga jawo shi kuna jawo shi shi kare amma waɗannan ba su muku komai ba in kuma ba ku yi rike ba kuma kai mai kai shi in ya ga rama ya je duk ya ba in yamare su in ya ga rama na'am sannan a yana nuni zuwa ga cewa waɗanda suka ki shiga yakin a cikin sahabbai to suna kan gaskiya domin su wanda suka yakin daga baya sun gane ba gaskiya bane sun dena waɗanda suka shiga yakin su Umar su Abdullahi dan Umar da su Muhammad ibn Maslama su shi Abubakar da Sa'd ibn Abi Waqqas da suka ki shiga yakin ashe akan gaskiya suka ki shiga yakin domin su wanda suka yakin zuga shi sun yi nadama sun dawo sun dena yakin sannan ahlus sunna daukacin su sun tafi zuwa ga cewa a bangarorin nan guda biyu tsakanin Aliyu da Muawiya to bangaren Aliyu yafi gaskiya to amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yaro nawa zai sulhunta tsakankanin kungiyoyi guda biyu sai ya kama da cewa shi baya cikin su kuma gani kamar wata kungiya ce A da kungiya B shi kuma a tsakiya amma ga kuma waƙin kissa na nuna shi kuma yana da kungiya da ya cikin su wannan nuni zuwa ga na farko tukunna waƙin abin da ya faru cewa shi tun farko ya hana baban shi yin fada ya tawo baban shi nasiha cewa kai fadan nan in ku tuna mun karanta bayan an yi jabal baban yana kuka yana cewa ina ma da na mutu kafin wannan lokacin dama a ce na mutu kafin lokacin Hassan yana cewa shi ai na ce maka baba kai fadan nan na ce maka kai fadan da bai da wani amfani idan ka shi fadan ba yana yi ne da bisa san ran shi ba sannan wannan haribancin da aka sashi an sashi ne ba wai dan yana so ba dan kawai an ga shi ya cancanta aka sashi daga baya shi kuma ya ga cewa yafi dacewa ya cira kanshi a hakura saboda a zauna lafiya tsakankanin musulmai Allah ya gafarta mishi Allah ya kara mishi daraja da falala Allah ya saka mishi alkhairi a cikin aikin da yi har yanzu ana ci gaba da yaba Hassan dan Aliyu akan wannan falala da Allah ya hore shi ya hore masa ita kaga sai annabi ya kira shi da suna mu kuma cikin gaban annabi ya kira shi da suna sayyidun shugaba to me shugabancin da yayi iya mallakar rayuwarsa da yayi hakurtar da kansa ya ba kanshi hakuri ya hakura da abin da yake haƙƙin sa ne ya aka zau dan a zauna lafiya to wannan ɗaya daga cikin siffofin shugaba kenan ya iya hakurtar da kansa sai da idan yayi fushi ba zai yi amfani da ƙarfin mulkin sa ya ta'addanci ba idan yayi fushi ba zai dinga yanke hukunce wanda suke a cikin su akwai zalunci ba ya iya mallakar zuciyarsa wajen fushi kaga Umar dan Khattab duk da yana da fushi a dabi'arsa amma ya kasance yana mallakar rayuwarsa idan ya zo yin hukunci shi sa Annabi kuma ya hana cewa kada kai hukunci tsakankanin mutane guda biyu alhalin kana halin fushi la tahkum bayna ithnayni wa anta ghadban koda yara ne guda biyu suka kawo maka ƙara wa da kani ko aboki da aboki ko makamantansu in ka tabbatar da ka riga ka fusata to sai ka yi adjoining ka ce to a dakatar da shari'a wannan shari'a ku bari sai gobe za a yi ko a cikin gidanka ne sai ana iya a rubuta yadda alƙali yake a ce to wannan shari'a an dakatar da sai gobe ka natsu tukunna after 24 hours za ka huce ko kai kububuwa ne za ka huce sai ka dawo sai ka musu hukunci a natsi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fa bayyana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna ar-rajula ash-shadid al-qawiyya huwa alladhi laysa huwa al-qawiyyu fi badnihi annabi ya bayyana cewa mutum mai karfi wanda yake mai tsanani ba shine mai karfin jiki garba garba haka wanda yake alladhi yasra'u an-nasa wanda yake kayar da mutane ba wa yaglubuhum kathiran wanda duk an yi fada da shi ko dambe shi yake kada mutum wa innama huwa al-qawiyyu fi nafsi shine mai karfi a cikin ransa alladhi yamliku nafsahu wanda yake iya mallakar rayuwarsa wa yaglibuha yake iya galabaita zuciyarsa indal gadabi asa da ya fushi wa amma quwwatuhu ala ghairi to karfin mutum kuma akan wanda ba shi kaji wannan shine magana akan quwwatuhu ala nafsi sai kuma magana akan quwwatuhu ala ghairi malam yace fashaja'atu fi nafsi zama yana da karfin hali yana da jarinta yana da dauriya wal khibra da gogewa akan rayuwa sanin yadda ake gudanar da abubuwa sanin yadda ake taking decisions sanin sanda ya kamata a ce eh sanda ya kamata a ce a sanda ya kamata a yi gaba sanda ya kamata a yi baya sanda ya kamata a yi magana sanda ya kamata a yi shiru kuma akwai abin da a matsayin ka na shugaba zaka bar shi ne zai wuce natural akwai abin da kuma sai kai magana ko a gidanka ne akwai abin da an yi sai kai fada akwai abin da an yi harara kawai zaka yi Muawiya wannan yakan fada yace abin da na san cewa idan nayi magana za a bari ba zan kai bulala ba abin da sai idan na kai bulala za a bari ba zan kai takobi ba abin da sai idan na kai takobi za a bari yace ba zan kira runduna in ga yato abokan yaki ba sai na kai takobin ne kadai zaka zaka dinga lissafa abin da in kai harara za a dena wanda in kai tsaki za a dena akwai wanda in sai kai tsawa sai kai tsawa wanda sai an kai duka sai kai duka wanda zaka barazana kowanne kai lissafa shi wannan ya dunni zuwa ga khibra sanin daukan izina daga abin da ya faru jiya da wanda ya faru ga suwane da wanda ya faru tsakara 50 kana aunawa kana iya daukan mataki da kuma ainihin wato daga cikin khibra akwai sanin suwaye zaka iya neman shawarar su wane da wane da wane abokan aikin ka ko ministocinka ko masinjojinka ko abokan hulɗarka kowa na da wani abu da zai iya baka shawara akai ko da kai ne ogan su a ce kai ne likita kai ne CMD kai ne MD a asibiti wannan kuma masinja ne wannan kuma clerk ne wannan cleaner ne amma sai riga ka shiga cikin harka ta yi akwai abin da zasu ga maka wanda baka sani ba kakkare ne shawarar su kakkare ne shawaran mai gadi wanda yake gadi a bakin ofishin ka idan abun ya shafi abun da iya faɗi kakkare ne shawaran wanda ka girme shi ko ka fi shi falala ta ilimi ko ta dukiya ko ta shekaru ko wadata ko shahara kowa na iya baka shawarar abin da zai amfane ka daga cikin yanda ake gane mutum khabir ne wato ya san abin da yake ya iya tace me yin shawara mai kyau wasairi asbabul quwa da sauran abubuwan da ke kawo karfi minar rijali na samun mataimaka sojoji da yan sanda da masu tsaro da wanda suke taya ka aiki da makamantansu wal amwali da kuma tattalin arziki ba a yin gwamnati ba a yin shugabanci babu tattalin arziki babu kuɗi ba zai yi ba dole sai in kana da kuɗi zaka iya sarrafawa wanda zaka iya biyan ma'aikata kai ayyuka kai kaza kai kaza kai kaza kama dalla alaihi qauluhu ta'ala kamar da fadin Allah yake nunawa da Allah yace wa iddu lahum masatatun min quwwatin wa min ribatil khayl ku tana dan musu abinda za ku iya na ƙarfi da kuma daure da wakai ku tana mun yi magana akan wannan hadisi a baya warawa muslimun fi sahihi al-imam muslim Allah ya kara masa rahama ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khairun mu'mini wanda yake mai karfi wanda yake mai karfi ya fi soyuwa ga Allah fiye da mu'mini wanda yake mai rauni wa fi kullin khair to wannan karfi akan wani kenan wanda yake da karfin rai da jarunta ba irin wancan karfin nahuka ba a wancan hadisin da muka kawo wanda annabi aka ce wani mutane biyu suna hayaniya annabi ya musu magana sai da annabi ya ce da ya faɗi kaza da Allah ya tsirtar da shi daga haukar da shaytan ya sa mai dayan saboda yana cikin fushi sai ya ce inni lastu bi majnun duba ma hukunci bane ya ga wannan wannan mugun magana to kaga ba irin wannan ne yake nufi da karfi ba ana nufin wanda yake iya yake da karfin zuciya da karfin halin yin abin da ya kamata a san da ya kamata ba rago mai raki wanda yake da rauni ba wa fi kullin khairun amma a cikin dukkanin mu'mini akwai alkhairi ihris ala ma yanfa'uka ka zama kana da kwadayi ka nace akan abin da ka san zai maka amfani amfanin duniya da lahira wasta'in billahi ka nemi taimakon Allah wala ta'ajjal karka zama mai rauni karka zama mai gazawa ka zama kana da kwazo da kokari da neman taimakon Allah karka zama mai rauni ka tashi kai hobbasa kai abin da ya kamata sawun a cikin sana'ar ka ne a cikin aikin ka ne a cikin noma ne a kiwo ne a sana'a hannu a wata gwagwarmaya ne neman ilimi ne kasuwanci ne duk abin da kake yi yi kokari ka dage kai shi da azama ka da taurin ranka sai kaga iya abin da zaka iya tukunna amma kai dinga yi kana addu'a kana neman taimakon Allah wa ina sabaka shay'un idan kana cikin wannan kokarin naka sai wani abu ya same ka na rauni ko ta kaddara mara dadi fala taqul karka ce law anni fa'altu lakana kaza wa kaza karka ce da nayi kaza da kaza ne ya kasance walakin qul kace qadarullahi wa ma sha'a fa'al Allah ne ya ga dama kuma abinda Allah ya ga dama shi yake aikatawa kaddara Allah ce abinda Allah ya ga dama shi yake aikatawa fa inna law taftahu amal ash-shaytan domin ko law tana bude kofar aikin shaytan lokaci ya kure wannan hadisi yana da fa'idoji shi ma da zaki su za mu dan sun bayyana kadan daga cikin su zaka idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu dawo mu tashi daga inda yake cewa warawa muslimun subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah.